الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 21 ga watan Safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 11 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai tambayar dan uwa, shin mutum yana raye yakan iya rabe dukiyarsa ga ƴaƴansa da matansa waɗanda suke makusantar shi, wai a sunan ya raba gado, kuma shi a tunaninsa wato wai dan kada ya wuce ya bar baya da kura, shin yakan iya yin haka? Ita kyau in a matsayin kyauta ne, ba laifi mutum yakan iya yin kyauta na abin da ya mallaka ga waɗanda suke magadan shi, an gane ko ƴaƴansa da matansa, amma kuma ya tabbata cewa dole ya yi adalci a wajen wannan kyauta. Kuma irin wannan kyauta kuma ba a buƙatar mutum ya kakkaɓe hannunsa gaba ɗaya ya rabe iya abin da ya mallaka. Amma in a matsayin ya rabe dukiyar cewa ya raba gado, to wannan ba gado ba ne. Saboda ita dukiya ba ta zamantowa gado sai an tabbatar da wato mutuwar shi wanda ya bar dukiyar. Sai idan mutum Allah ya masa rasuwa ne dukiyarsa wato take karɓa sunan gado, ake kiranta tarika, an gane ko, shine ai ma taraka kullu insan ba'da mauti, abinda mutum ya bari wato bayan mutuwar sa na dukiya shine ake kira da tarika, ko kace almalul mawruth, wato dukiya kenan wadda ake gada sai an tabbatar da mutuwar shi wato wanda ya bar dukiya. Don haka in ma rabu mutum zai yi raba, to dole ne yayi adalci. Yanda ka ba wani haka zaka ba wani. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa akan iya bambanta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace a wajen kyautar. Namiji akan iya bashi linki biyu, mace a bata linki ɗaya, kamar yanda yake a wajen rabon gado. Haka wasu malamai suka tafi. Amma a magana mafi rinjaye, inda ya kyauta ce to baya halatta mutum ya bambanta tsakankanin ƴaƴansa, tsakanin maza da mata ba bambantawa. Kamar yanda dalili akan haka shine hadisin An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansari, Allah ya kara musu yadda, mahaifinsa wato Bashir ya masa kyautar wato wani bawansa da ya mallaka, a lokacin nan sai ya fada, wato yace ya masa kyautar wannan bawan da ya mallaka. Sai mahaifiyar Nu'man ta ce, wannan kyauta da kama dana, don haka ni ban yarda ba, ban amince ba, shi kaka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi ya zame mana shaida akan cewa bawanka da ka mallaka kama dana Nu'man kyautarsa. A lokacin da shi Bashir Allah ya kara masa yarda, ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nihin manzon Allah ya zame masa shaida akan wannan kyauta. Manzon Allah sai yake tambayarsa, yake cewa kana da wasu ƴaƴa na daban bayan Nu'man? Yace kware ya Rasulullah. Yace kowane ɗa daga cikin ƴaƴan naka ka masa kyauta irin yadda kama Nu'man? Yace a. Manzon Allah yace masa, kana buƙatar sauran ƴaƴan naka su yi maka ɗa'a irin yadda Nu'man yake ma? Yace kware. Manzon Allah yace, to ba zan zama shaida akan kyauta ta zalunci. Manzon Allah yace, fattakullaha wa adinu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku. Hadisin yana cikin sahihai Bukhari da Muslim. Ash-shahid cai, fattakullaha wa adinu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku. Kaga wannan lafazi ne wanda yake gamamme. Idan kace dole, idan kace bambantawa za a yi tsakanin ɗa namiji da ɗiya mace, to sai ka zo da dalilin da ya bambanta. Saboda anan cai, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. To don haka akan wannan lafazi da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa in dai kyauta ce mahaifi ko mahaifiya za ta yi ga ƴaƴanta, to yanda aka ba namiji haka za a ba mace, ba za a bambanta su ba. Ba maganar cewa to ai ita a gidan mijinta take, in an ba ta ma menene, irin waɗannan tunani duka mai dasu gifi. Don haka dai in ma rabawa mutum zai yi, to kyauta ce zai yi, amma kuma dole ya yi adalci. Kuma so da yawa wani yakan yi irin wannan kyaututtuka ga ƴaƴansa, ya rabe abin da ya mallaka matan shi, kuma ya kyale su haka nan. Wannan kwata-kwata bai dace ba, saboda su ma suna da haƙƙi a cikin dukiyarka. Don haka dai irin wannan abu ne sabo wanda wasu suka zo da shi, amma mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san su ba da cewa in sun kusanci ƙarshen rayuwa suna rabe dukiyarsu ga ƴaƴansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya yi niyyar yin sadaka, wato da dukiyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna masa cewa ga yanda ya dace ka yi, in har ma yi za ka yi. Shi ko wannan ya kasance ne a shekara ta wato hajjin bankwana. An zo Makka, an gama hajji, wato an zo Makka a wannan shekara, rashin lafiya sai ta kwantar da Sa'ad ibn Abi Waqqas. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya gaishe da shi. Sa'ad sai yake cewa, ya Rasulullah, yace kana ganin yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni? Yace, ya Rasulullah, iya sanin ka dai ni mutum ne wanda yake ma'arucin dukiya, ina da dukiya mai yawa. Malamai suka ce dalilin da ke nuna cewa mutum ya ce ina da dukiya, Allah ya azurta ni da dukiya, amma ba ta hanyar alfahari da jiji da kai, ta hanyar ba da labari ba laifi ba ne. Yace, wa ana zumali wala yarithuni illa bunatulli, yace ni mutum ne ma'abucin dukiya, kuma alhali babu wanda zai gaje ni illa diyata ɗaya-ɗaya, a lokacin nan kawai diyar shi ɗaya. Sai yace, a fa a tasaddaqu bi thulutsai mali, yace ya Rasulullahi, yanzu zan iya kasa dukiya ta kashi uku na ɗau kashi biyu ne sadaka da shi? Manzon Allah yace masa, a'a. Yace, fa shakuru ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, zan iya raba dukiyar tsakiya ne sadaka da rabi? Manzon Allah yace masa, a'a. Yace, fa thulutsu ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, zan iya kasa dukiyar kashi uku ne sadaka da kashi ɗaya daga ciki? Manzon Allah yace masa, as-thuluts. Sai yace, wa thuluts kathiru, aukan biyu, to dan Allah ya ce ba laifi kana iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka, amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. Maza Allah sai ya ce masa innaka antazara warasataka aganiya'a khairul laka min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas aw kama qala. Za Allah yace masa da zaka mutu ka bar magadanka wato suna mawadata, shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane shi wato ya kakkabe hannunsa gaba ɗaya sadaka da shi. Anan manzo Allah sai ya nuna masa ka mutu ka bar magadanka suna mawadata, shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su a matsayin talakawa suna bin mutane suna roƙo. Don haka anan kaga maganar wasiya ce, shi yayi niyyar yayi wasiya yayi sadaka da dukiyar shi. Maza Allah ya nuna masa cewa in ma yi zai to da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya zai yi. To don haka ko kyauta ce bai halatta mutum ya kakkaɓe hannun shi gaba ɗaya, kana da magada kenan a raba kowa abinda Allah ya yanka masa ya samu, shine abinda ya fi alkhairi. Don haka sau da yawa shi wanda zai raba wannan dukiyar tashi, galibi masu irin wannan su ce sun raba gado kafin su mutu, suna taƙaita raba wannan dukiya ga 'ya'yansu kawai fa, ga 'ya'yansu ne, yayyuwa yana da mahaifa, mahaifin ma bai ba su komai ba, amma ya rabe iya abin da ya mallaka tsakanin 'ya'yan shi da matan shi mafi yawa. Wani ko yakan rabe tsakanin misali kamar ko matan shi, shi kuma alhali a can yana da waɗanda suke ƴan uwan shi waɗanda za su iya gadan shi. Ma'ana misali mutumin da Allah ya kaddara cewa baya da ɗa baya da jika, yana da wasu dangi waɗanda suke na gefe wanda su ne za su iya gadan shi, sai ya rabe iya abin da ya mallaka. To dan haka dai a takaice wannan sunanta kyauta ba rabon gado bane ba mutum ya yi, domin shi gado sai bayan wato mutum ya mutu dukiyar da ya bari take iya zama gado, kenan kyauta ce. Amma in zai yi wannan kyauta ya yi adalci a cikinta, kuma kada ya rabe gaba ɗayan abin da ya mallaka. Kuma in a cikin misali irin rashin lafiya ce ma wadda take ta mutuwa, to irin wannan wadda ba a tsammanin mutum ya tashi, to irin wannan kyauta akan dakatar da ita, gane ko akan dakatar da ita. Na'am. Wai kamar misali idan mutum ya zo masallaci a ranar Juma'a zai ji wasu suna karatun Alkur'ani suna daga murya ko a kasati wai da ake sawa. Sanya wannan kasati kin bid'a ne, sabon al'amari ne wanda wasu suka zo da shi suna ganin cewa addini ne, alhali shi kwa ya saba ma addini. So da yawa za ka ga musamman a irin lokacin asuba an kunna kasati a masallaci na karatun Alkur'ani, ba ka kunna kasati ba ko kai in ka zo masallaci za ka karanta Alkur'ani bai ya dacewa ka daga murya, saboda kada ka shawwasha jama'ar da suke cikin masallaci, wani ya zo yana sallolin shi, wani ya zo yana ambatan Allah da sauransu. Don haka wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka, yake cewa kar junanku ya bayyana ma juna karatun Alkur'ani. Ma'ana wannan in an haɗu a masallaci haka, in ma karatun Alkur'ani za ka yi sai dai ka sadda muryar ka can ƙasa, amma maganar ka daga murya, wani yana gefin ka yana ambaton Allah, wani yana nafil filinsa da sauran haka, wannan kwata-kwata bai dace ba domin ka shawwasha su. Don haka abinda ya kamata wannan kasatkin a kashe shi, in za ka iya kashewa kai a matsayinka sai ka je ka wannan, ko kuma in ba za ka iya ba sai ka ja hankali ka yi nasiha ka nuna cewa yin haka kin bai dace ba ya saba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da halaka ta ilimi a ranar Juma'a a masallacin Juma'a, na cewa a ranar Juma'a zo masallaci ku yi wata halaka ana karatu wanda yake na littattafai da sauransu da wannan. Manzon Allah ya yi hani akan haka. an gane ku ko a zo a yi halaka ana karatun alqur'ani da sauransu zan Allah ya yi hani ba dan komai ba dan kira shiga hakkin wasu duk wanda yazo wannan mahalli yazo ne saboda ibada kai ka zo ka daga murya kana karatun alqur'ani to karatun alqur'anin ka zai saurara ko kuma shi ma ibada shi zai ta dama don haka yin sanya wannan kasatkin a masallaci bai dace ba sawa'an a ranar juma'a ko ba a ranar juma'a ba bai dace ba kuma in ka ce wai dan ka farkar da mutane ne to ai manzon Allah ya nuna mana hanya ta farkar da jama'a shine wannan kiran sallah na farko da ake na'am
malam din ne ka bar mishi dukkan marayi sai Allah mai wafaki yanzu marayin da yana aikin da wanda ya fi
kace aka bar masa dukiyar marayu da aka bar mishi an ba shi ne cewa ya rike dukiyar su ya kula da ita kuma Allah ya masa rasuwa to kuma suwa kake ni su ci dukiyar bai yi da ganewa ba mutum ne aka damka dukiyar marayu a hannun shi cewa ya kula da ita kuma marayun suna nan a rayu shi wanda aka jamka dukiyar shi ne ya rasu Allah ya masa rasuwa to dukiyar su kuma sai a ɗauke ta kuma a damka ma wanda yake amintacce wanda zai ci gaba da kula da ita amma dukiyar su ai dukiyar su ce ba tashi ba ce ba maganar wani ya zo ya ci dukiyar su a sunan cewa zalim tunda shi wanda ya mutu ai ba tashi ba ce su marayu ɗiyan shi ne ba ɗiyan shi bane ba gadon shi ne mai za su ci can za a nemo waɗanda suke da gadon shi shi mamacin su ci wannan gadon shi abinda yake dukiyar shi mallakar shi ta su marayu kuma a nemo wani amintacce a damka musu amma dan ya rike su a matsayin marayu ai ba magadan shi bane ba ba magadan shi bane ba su da haƙƙi a cikin gadon shi sai dai in ya kasance akwai alaƙa ta danganta tsakanin su da shi kuma an nemi waɗanda za su ci gadon shi babu sai su waɗannan su ne suke da haƙƙi a cikin dukiyar shi to wannan suna iya cin gadon shi su haɗa da nashi tasi kamar misali wani Allah ya masa rasuwa sai aka danka dukiyar ƴaƴan shi ga wanda yake kanan shi kanan kuma shi ma Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika babu ƴan uwa an gane ku sai waɗannan ƴaƴan kenan dan uwan shi kenan kaga anan suna da gadon shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sharika wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tarayya idan aka ce a sharika shine wato tarayya akan wata dukiya shine wanda a turance ake cewa sosote kenan ya zamanto kowa ya kawo hannun jarinsa a hada a yi kasuwa idan aka yi lissafi uwar kudi ta fito iya abinda aka samu na riba a raba kowa a bashi gwalgwadon hannun jarinsa haka in asara ta samu za a kasa wannan asara tsakanin waɗanda suke da hannun jari kenan kowa gwalgwadon hannun jarinsa gwalgwadon asarar da zai ɗauka shine ake kira da asharika mun tsaya ƙarshen wato babi na bakwai kai tsaye insha Allah za mu tashi farkon babi na takwas qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu sharikati fil ardin wa ghayriha qala hadathana abdullah ibn muhammad qala hadathana hisham huwa ibn abi abdullah ad-distwai ad-distwai قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na tarayya game da gonakai wa gairiha da abin da yake kama da haka, wato kamar gidaje. Za ku iya tarayya akan gona ya zamanto ta kuci kai da wasu daga cikin jama'a, imma ta hanyar hada kudi a saya, ko ta hanyar kyauta da Allah ya rabautar da ku game da ita, ko kuma ta hanyar gado. Gona ce kuka gada, za ku iya tarayya ya zamanto ta kuci a hadu a noma wannan gona abinda aka samu na amfani a raba, ko kuma a bayar da hayar gonar kudin da aka amsa a raba tsakankanin magada. Shine kenan anan malam yace babu sharikati fil arhina, babi ne wanda ke bayani game da wato shine hukuncin tarayya game da gonakai. Idan aka ce arab wato gona ake ne, al-ardu gona kenan, shine sai yace wa gairiha wato da abin da yake kama da haka kenan, kamar gidaje da sauransu. Shine anan malam yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa inna ma ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shufa'a fi kulli ma lam yuqsa, kusan da cewa kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya maida ko kuma ya sanya ruku da shufa'a game da dukkan abin da ba a riga aka raba ba. Duk abin da ba a riga aka raba, to wannan mutum yana da ruku da shufa'a. Idan aka ce ash-shufa'a abu wanda yake na tarayya kenan, an gane ko, domin an ciro shi ne daga ash-shafu. Idan aka ce ash-shafu abin da ke da dan uwa, kamar yanda in aka ce al-witr shine mara abin da baya da dan uwa, don haka ita wannan mu'amala ake kiranta ash-shufa'a, ma'ana kaya wanda yake na tarayya, wanda ni ina da haƙƙi a ciki, kai kana da haƙƙi a ciki, shi yana da haƙƙi a ciki, kenan abu ne namu. Shine yace innama ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shufa'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya sanya ruku da shufa'a fi kulli ma lam yuqsa, a cikin duk abin da ba a riga aka raba ba. Sai yace fa idza waqa'atil hududu, idan iyakoki suka tabbata, wasurrifati turuq, wato aka fitar da hanyoyi, fala shufa'a, to ba maganin ruku da shufa'a. Misali gida ne naku, kuka hada kudi kuka saya, ko kuka gaje shi, ko aka muku kyautar shi, to wannan naku ne, kowa yana da haƙƙi a cikin sa. To amma sai aka zo aka raba, kowa aka ja katanga daga nan zuwa nan ka san wane ne, daga nan zuwa can ka san wane ne, kai wane fudda kofar ka ta can, kai ma fudda kofar ka ta can, to in aka riga aka fitar da iyakoki, kowa an hudda kasansa, kuma kowa ya hudda hanyar shi, to wannan ba ruko da shi ko a kenan, kowa sai ya tsaya akan iya abin da yake mulke shi. An gane ko, barka da haƙƙi aka san wane, kamar yanda shi ma bayyana haƙƙi a cikin kasanka. Amma in aka ce gaya gida ne naku, ba a riga aka raba ba, aka hudda iyaka, aka hudda kofa, kofar ku daya ta nan kuke shiga, kuma ba a riga aka ware daga nan zuwa can na wani ne, daga nan zuwa can na wani ne, to wannan kenan ruko da shufa'a yana nan. Shi ko duk abin da aka ce na shufa'a ne, to anan bayya halatta ka sayar da kasanka ga wani, dole sai ka shawarci shi wanda kuke tarayya da shi. In har baka shawarce shi ba, baka sanar da shi ba, ka je ka sayar da kasanka ga wani, an gane ko, wanda baya da tarayya a cikin wannan shufa'a, to anan in yaji labari zai iya kai kara wajen alkali, kuma alkali dole zai tada wancan ciniki shi ya biya, ko shekara nawa aka yi. Idan ka sayar da kasanka ba tare da ka wato sanar da shi abokin tarayyar, kenan anan alkali zai tada wannan cinikin, shi zai mai da kudin wannan in ya so ya hada da nashi, yasa saboda kana da shufa'a. amma yanzu misali kayanka ne ka je ka sayar da shi ba tare da ka fada ma ƴan uwanka wanda kuma ƴan uwan nan naka ba su da tarayya da kai akan abu shin sun isa su zo su sa alƙali ya tare wannan ciniki ba su isa ba amma in aka ce naku ne ka je ka sayar ma wani na nesa ka san ka to suna da ƴancin da za su kai ƙara wajen alƙali dole a tada wannan ciniki su su biya kuɗin su hada da nasu shine ake kira da wato ashifa to amma idan aka riga aka raba aka hudda iyaka kowa ya fitar da kofarsa to anan dan ka sayar ma wani na nesa ba su da ƴancin da za su je su sa a tada wannan ciniki wannan ciniki ya riga ya shuɗe sai dai su nemi alhurma ga wanda ka sayar ma cewa da Allah ya yi kokari ya musu rangwame su mayar mai da kudin su su hada da nasu in ya ga dama ya yi muku rangwame ya ce to ku ku je ku ba da kudin to shi ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Jabir yake cewa innama ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shufa'a kusan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ruko da shufa'a fi kulli ma lam yuqsam game da duk abinda ba a riga aka raba ba kenan duk abinda aka riga aka raba a mafhumul mukhalafa kenan ba maganar ruko da shufa'a in dai an riga an raba kowa an fitar masa da kasansa sai yace fa idza waqa'atil hududu idan iyakoki suka tabbata an gane ko an fitar da iyaka daga nan zuwa can ka san wane ne daga nan zuwa can ka san wane ne wasurrifati turuq wato an fitar da hanyoyi fala shufa'a wato ba maganar ruko da shufa'a kamar gona ce kuka gada sai aka zo aka yanka wannan gona kowa aka fitar masa da iyakar shi daga nan zuwa can gonar wane ce daga nan zuwa can ka san wane ne daga nan zuwa can ka san wane ne to wannan kowa zai tabbata akan mallakar shi kenan wannan kana iya sayar ma wanda yake na nesa amma abin da ya kamata ka shawarci makwabcinka a farko tukun in baya bukata sannan ka sayar ma wani wanda yake na can amma in ka riga ka sayar to wannan kuma ba maganar kenan ba maganar cewa wannan in ka riga ka sayar ba tare da ka faɗa musu ba to ba maganar cewa daga bayan su zo su tada me yasa saboda an fitar da iyaka shine a takaice malam yazo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa gona da gidaje yana halatta a raba su kowa a fitar masa da kasansa akan haka jumhurin malamai suke sai dai in misali gonar ta kankanta ko gidan ya kankanta wanda in akan an kasa babu amfani ga wani akan samu dan karamin gida wanda bai wuce kwata ba masu gadan gidan akalla sun kai mutum 10 ko sama da haka wanda inda za raba za a yi wani dede da inda zai shimfiɗa tabarma ba zai samu to irin wannan a zo a raba in aka raba menene amfanin wani a ciki to wannan iya abinda ake shawara ake a zo a zauna a sulhunta amma gida kuɗi kuɗi na adalci in a cikin waɗanda suke da haƙƙi a gidan yana da halin saya to shi sai ya biya in ya so gidan gaba ɗaya ya zama nashi in ya so kowa a bashi kasan shi in ba wanda yake da halin saya ko kuma ba wanda yake da bukata in ya so sai a daga gidan kasuwa wani ne nesa ya saya in ya saya a raba kuɗi kowa a bashi haƙƙinsa me yasa saboda in aka ce karkasawa za a yi kowa a bashi koda taki ɗaya ne to babu amfani ba yanzu yaya me za ka zo ka yi kai da gidan da za ka saya filin da za ka saya bai wuce ba a shimfiɗa tabarma kaga ai babu wata fa'ida in ma ka daga shi kasuwa wane ne zai zo ya saya to kenan in kamar misali irin wannan ne abin da ya kamata a sayar da shi in ya so a raba kuɗi amma in ya kasance kowa zai iya fitar da hanyar shi zai iya fitar da kofa anan in wasu ka ce a su kawai kasansu suke bukata a basu to anan sai a raba kowa a bashi abin da yake haƙƙinsa sawa'an gona ce ko kuma gida ne shine anan kenan malam yayi babi na cewa babu sharikati fil ardina wa ghairi hakina akan iya raba kowa a bashi haƙƙin shi me yasa saboda kayan tarayya ne babun idza qasama shuraka'u dura aw ghairaha فليس لهم رجوع ولا شفعة قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan abokan tarayya suka kasa gidajen da suke tarayya akan su, ma'ana gida ne kuke tarayya akan shi ko kuma gidaje ne wanda kuke tarayya akan su, ku ne misali kamar ku biyar kuka gaji gidaje uku, cewa gidajen nan uku na ku, an gane ku, ta hanyar gado kuka same su ko kuma kuɗi ne kuka hada kuka saya ko kuma kyauta ce aka muku, shi dai a matsayin naku yake, to sai kuka yi shawarar cewa a zo a raba kowa a bashi haƙƙinsa, to sai ya zamanto gidajen misali za a iya rabawa, misali duk gida ɗaya za a iya raba shi a ba mutum biyu, wannan a raba shi a ba shi biyu, wannan kuma kasancewar bai wucewa a ba mutum ɗaya, sai a raba kowa a kasa a ba shi haƙƙin shi misali, ko kuma gona ce kuka gada kenan wadda gonar za a iya kasawa kowa a ba shi haƙƙin sa ya fitar da iyakarsa, to shine anan malam yayi babi cewa idan su abokan tarayya kenan ash-shuraka jam'i ne na sharik, shine yace idza qasama shuraka'u dura aw ghayraha, idan abokan tarayya suka raba wato gidajen da suke tarayya akan su aw ghayraha ko abin da yake kama da haka gona, yace fa laysa lahum ruju'un, ba maganar dawowa bayan an raba, wala shufa'a, kuma ba maganar wato riko da shufa'a, na cewa in wani ya sayar da kasan shi ka zo ka tada jijiyoyin wuya ka ce baka yadda ba, kai ya dace a sayar ma, an gane ko, indai ya riga ya sayar da kasan shi to shikenan baka da yancin da zaka zo ka tada wannan ciniki, indai an riga an raba, kuma ba maganar a dawo a ce ba haka ba, Allahumma sai dai in ba a yi rabo ba na adalci an yi zalunci, to akan iya dawowa a kwatsa a saki rabawa domin a tabbatar da adalci, amma in har an tabbata an yi adalci a raban to ba maganar a dawo a ce a bai ba, kenan in dai an raba to rabo ya lazunta, in dai an raba kowa ya fitar da iyakar shi kowa ya fitar da kofa to ba maganar a dawo baya, shine anan malam yazo da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda ko kuma mu ce ya koma zawwa da wannan hadisi, shine yace qaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi shufa'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci game da ruko da shufa'a, fi kulli ma lam yuqsam, game da duk abinda ba a rigaye aka raba ba, duk abinda ba a rigaye aka raba ba akwai shufa'a, menene shufa'ar kenan, abu ne wanda yake na tarayya, bakka da yancin ka sayar ma na nesa ka sanka, sai in shi wanda yake abokin tarayyar baya bukata, amma in ka sayar ma na nesa ka sanka ba tare da ka shawarce shi ba, to yana da yancin da zai zo ya tada wannan ciniki shi ya biya ya hada da nashi, shine yace qaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi shufa'a, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da ruko da shufa'a, fi kulli ma lam yuqsam, game da duk abinda ba a kasa ba aka ba kowa kasansa, sai yace fa idza waqa'atil hududu, idan iyakoki suka tabbata an fitar da iyaka, wasurifatit turuq, an fitar da hanyoyi kowa ya fitar da hanyarsa, fala shufa'a, ba maganar ruko da shufa'a, an gane ko, ba maganar ruko da shufa'a, in shi ya sayar da kasansa ka zo ka ce baka yadda ba a ba wannan, an gane ko, kowa kenan an kasa an bashi haƙƙinsa kenan, iya mallakar shi ne zai yi abin da ya ga dama da nashi, shi ne malam yayi wannan babu kenan, yana nuna mana cewa in dai an riga an raba to wannan rabo ya tabbata ba maganar a dawo baya, shi ne yace fa laysa lahum ruju'un, ba maganar a dawowa baya, wala shufa'a, kuma ba maganar ruko da shufa'a, in dai an raba an fitar da iyaka kowa ya fitar da hanyar shi ba maganar adawo kenan, wannan duk kaya wanda yake na tarayya, kamar misali ma'aikata ce ta ku, kuka hada kuɗi kuka assasa wannan ma'aikata, kowa yana da hannun yarinsa, aka zo aka kasa wannan ma'aikata kowa aka bashi haƙƙin shi, an gane ku, to ba maganar adawo kuma ba maganar ruko da shifa kenan ka san ka kana iya sai da ma wani wanda yake can na daban amma in ma'aikata ce misali kuka zo kuka hada hannun jari in zaka sayar da hannun jarinka a farko to wanda kuke tarayya akan wannan ma'aikata kenan shine za a tallata ma a farko in baya so ne sannan za a sayar ma na nesa in an sayar ma na nesa ba tare da an sanar da shi ba to yana iya zawa ya tada babu lishtiraki fi zahabi wal fiddati wa ma yakunu fihi sarf qala haddathani amr ibn ali qala haddathana abu asim huwa an-nabiyyu an Uthman ya'ni ibn al-Aswad annahu qala akhbarani Sulayman ibn Abi Muslim annahu qala sa'altu abal min hal ani sarfi yadan bi yadi fa qala ishtaraytu ana wa sharikun li shay'an yadan bi yadi wa nasi'a fa ja'ana al-Bara ibn Azib radiyallahu an fa sa'alna fa qala فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم رضي الله عنه وسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئه فردوه واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin yin tarayya game da zinari da azurfa wama yakunu fihi sarf da abinda wato challenge ke kasancewa a cikin sa shin yanzu zamu iya yin musharaka akan wani kasuwanci ni na kawo kudade sefa kamar miliyan 1 na bada kai ka kawo naira kamar 500 mu hada kai ka kawo naira ni na kawo sefa shine misali kamar ka kawo zinari ni na kawo azurfa mu hada namu ne mu ringa kasuwanci shine anan malam yayi babu na musamman shine yace babu lishtiraki fi zahabi wal fidda baban da ke bayani game da hukuncin yin tarayya game da zinare da azurfa in ma ya kasance ni zinare na kawo kai ma ka kawo zinare ko na kawo azurfa ka kawo azurfa ko na kawo zinare kai ka kawo azurfa shine kamar misali na kawo sefa ka kawo sefa ko na kawo sefa ka kawo naira a hada ai kasuwanci shine sai yace wa ma yakunu fihi sarfu da abinda canji yake kasancewa ya tabbata a cikin sa shine anan malam yazo mana da hadisin wato Sulaiman ibn Abi Muslim yake cewa na tambayi malami na abul minhal game da wato shine canji an gane ko hukuncin canji na cewa yadan biyadin hannu da hannu game da canji yin canji hannu da hannu fa qala sai yake cewa da ni ishtaraytu ana wa sharikun li shay'an yadan biyadin wa nasi'a yace ni da wani abokin tarayya ta wanda mun hada kudade wato muna sana'a ta canji yace sai muka sayi wato wani daga cikin kayan canji ma'ana suna da zinari suka sayi azurfa ko kuma suna da azurfa ne suka sayi zinari yadan biyadin akwai bangaren da cinikin an yi hannu da hannu wa nasi'a akwai wanda kuma an yi jinkiri sai an samu ne za a bada an gane ko kamar misali mutum ne ya samu naira kamar 200 sai kuka yi ciniki a nawa nawa zai sayar maka da wannan naira kai kuma kana buƙatar naira ce 200 sai ya sayar maka wannan naira ka damka masa kudin wannan naira 200 da ya sayar maka ita to kuma kana buƙatar wata 200 shi kuma yana cin kasuwannin ƙauye a can yake samu wannan naira da sauki sai ka ce to kuma ina buƙatar wata 200 bari in baka kudin ta in ka samu kenan sai ka kawo kokai canji kenan ka bashi kudin wata 200 na daban shine akan haka kenan zinari gare su suka sayi azurfa wata azurfar ga ta nan hannu da hannu sun ba da zinari an ba su azurfa wata azurfar kuma sai an samu za a kawo musu ko kuma tana gida sai an je an dauko za a kawo amma sai riga sun dauka kudi shine yace mun yi irin wannan yace fa ja'ana al-Bara ibn Azib Albara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, sai zo mana. Fa sa'alna, sai muka tambaye shi dangane da wani irin wannan ciniki da muka yi. Ga ciniki wanda yake na hannu da hannu, ga wanda kuma an samu jinkiri sai an samu za a kawo. Fa qala sai Albara'u, Allah ya kara masa yadda, yace fa'altu ana wa shariki Zaid ibn Arqam. Yace ni da abokin tarayya ta Zaid ibn Arqam, Allah ya kara masa yadda, yace mun aikata irin wannan abin da kuka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama an zalik. Sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka. Menene hukuncin wannan ciniki da muka yi? Fa qala sai manzon Allah yace da mu, ma kana yadan biyadin fakuzuhu. Cinikin da ya kasance hannu da hannu ne, manzon Allah yace ku karba. Wa ma kana nasi'atan farudduhu. Cinikin da ya zamanto an samu jinkiri a cikin sa, manzon Allah yace ku watsar da shi. Canjin da aka samu jinkiri, manzon Allah yace ku watsar da shi. Saboda shi canji yana da sharuɗa guda biyu. An gane ku? Sharuɗa guda biyu. Sannan wato shi sharaɗi na farko, idan jinsi ya kadaita, to dole ne a samu at-tamasul, wato shine ya zamanto yayi daidai wa daidai, kenan kar a samu fififo a ciki. Kamar misali, zinare ne zan baka ka bani zinare, to dole a auna akan sikeli ya zamanto daya, babu bambanci, koda quality kin zinaren ya saba, koda quality kin zinaren ya saba, to baya halatta a samu at-tafadul, shine fifiko. Kamar misali, sefa ce zan baka sefa, ka bani sefa, canji ne zan baka kankana, kai kuma zaka bani takardu, to baya halatta a yi fifiko. Ka bani jikka ba 20, na dauki jikka ta takarda na baka, domin an fi buƙatar canjin, baya halatta. Dide da dala baya halatta a rage. Dole ne a samu wato shine at-tamasul, ya zamanto daidai wa daidai, kar a samu fifiko. Sharaɗi na biyu wato shine ya zamanto yadan biyade, ya zamanto hannu da hannu, ina baka kana bani, ba maganar in baka cewa kai sai in ka samu canjin sannan ka bani, in haka ne baya halatta. Amma in jinsi ya saba, misali zinare ce zan baka, ka bani azurfa, to zinare zaune yake da gindin kansa, kamar yadda ita ma azurfa zaune take da gindin kanta, ba jinsi ɗaya bane, to nan ana iya samun yana halatta a yi at-tafadul, ma'ana fifiko. Amma jinkiri kuma baya halatta. Kamar misali, naira kuɗi ne wanda yake zaune da gindin kansa, haka sefa, naira daban, sefa daban, ana canji 600 jika guda, ina iya cewa ni ba zan canza ba sai 650, ko in ce 700, ko kuma sai 1000 ma misali. To ana iya samun at-tafadul, tafadul yana halatta. Amma jinkiri, in baka sefa sai in ka samu naira kaban, to wannan baya halatta. Ko kuma ka bani naira sai in na samu sefa na baka, baya halatta. Ko kuma in baka, misali sai in ka je gida ka dauko naira ka kamu, baya halatta. Kamar yanda wani yayi ciniki ya canji wato kusan dinar 100 ne a lokacin Umar, Allah ya kara masa yadda, sai ya karba sai ya ce ma shi wanda ya kawo kuɗin, ya ce to da hakuri, in yaron mu ya zo daga wuri kaza, in ya zo ya ce ma baka, Umar sai ya rike shi ya ce maza amshi kuɗinka. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani, in dai canji ne sai hannu da hannu, ba ya halatta a yi jinkiri. Ya ce karɓi kuɗin nuka ka rike, in yaron nashi ya zo ya kawo, in ya so kai ka bashi, shi ya baka. Amma ka tafi karɓi kuɗin ka cewa sai in yaron shi ya zo ya baka, wannan baya halatta, haramu. Don haka shi canji dole sai hannu da hannu. To ina lokacin da mutum yakan zo yakan buƙaci canji, sai mutum ya ce maka ba su kai ba, sai ya baka misali canjin jika ne kake buƙata, sai ya baka 100, in a matsayin canji ne baya halatta. Sai dai ka ce ba ni ramcen 100, riƙe jikar tawa, ka jingina masa wannan jikar, ka ramci 100. Kenan anan in ya samu canji, kenan sai ka zo da rinka da ta rage in ya canza kenan sai Yahuda sai ya baka cikinka. Amma in a matsayin canji ne in zo da jika guda misali ka ce a ba canji sai dala dari kawai, in ce ba ne in ka samu ka cika min to ba ya halatta, sai dai in ce to ramta mun wannan dare rike jikkartawa, in bai yarda da kai ba sai ya rike wannan jikka a matsayin jingina ce in ka can samu canji kenan ka hudda darinka in ya zo ka bashi cikon shi in ya dawo, in ba ka yarda da shi ka amince shi da shi sai ka ramta masa darin sai ka bashi jikkar shi ya tafi in ya canza sai ya kawo maka darinka. Rance ne to shi ne anan manzo Allah ya ce musu ma kana yadan biyadi, ya ce abinda ya kasance hannu da hannu fa kuzuhu wato ku karba, ko kuma misali kai ne kake buƙatar kankanan canji za ka iya kawo kudinka misali ka kawo jika goma sai ka ba wanda yake mai tebur misali wanda yana samun kankanan canji sai ka ce ga kudina in an samu canji ka canza mu, wannan wakilci ne ka bashi kudi ne ka bashi ya aje in an samu canji ya canza maka ba, an gane ko kenan wannan shi kuma surar shi daban ne. Amma naka zo ka ce masa ba ni canjin jika goma kankana ya ce a ba su kai ba ya baka wani bangare a matsayin canji sauran sai an samu wannan baya halatta, amma za ka iya kawo mishi ka ajiye da sunan cewa ya canza maka in an samu canji kenan ya canza maka, kamar yadda mutum zai kai kudade banki na cewa yana buƙatar kankanan canji in an samu a canza masa, to a wannan lokaci shi wakilci ne ka bada. Shine sai ya ce musu wa ma kana nasi'atan, manzo Allah ya ce duk wanda duk canjin da ya kasance akan jinkiri ne manzo Allah ya ce faruduhu, ya ce ku mayar da shi ku tada shi, ma'ana wannan bai yi ba domin in an samu jinkiri to riba ta shiga bai halatta. Kenan dole ne waɗannan sharuɗa guda biyu in jinsi ya kadaita a samu at-tamasul, sannan kuma kar a samu latti kar a samu jinkiri ya kasance hannu da hannu, in jinsi ya bambanta kamar sefa da nera to wannan yana halatta a yi fifiko, amma jinkiri kuma baya halatta. Babu musharakati zimmi wal mushrikina fil muzara'a, qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Juwayriyyah ibn Asma' an-Nafi huwa mawla ibn Umar أنا عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya da arni wanda ke akwai alƙawari tsakanin shi da musulmi, wal mushriki wato da mushrikai fil muzara'a, game da abin da ya shafi wato shi ne noma gona. In aka ce al muzara'a a ce al muzara'a ko a ce al wannan al musaqa duka tafiyar su daya, a baka gona da sunan cewa ka noma abinda aka samu na amfani ku yi tarayya tsakaninka da mai gonar shine ake kira da al-muzara'a. Kuma akwai al-musaqa, a baka gona irin ta manyan itace da sunan cewa ka ringa shayar da su abinda aka yanka na ƴaƴan dabino da abinda ya kama da haka, kai ka dauka sanka shi mai gonar ya dauka san shi. Lafazin azmi wato shine arne wanda ke akwai alƙawari tsakanin shi da musulmi, su ne ake kira ahlul zimma, wanda aka nemi su musulunta suka nuna cewa ba za su musulunta ba, aka ce to ku yarda za ku bayar da jizya shine karo ga musulmi a barku akan addinin ku tare da an gitta muku sharfodi, suka yarda suka amince, to wannan su ne ake kira ahlul zimma, ma'abuta alƙawari kenan tsakanin su da musulmi, suna da bambanci da wato su ne ake kira al-harbiyyun, arnan da babu alƙawari tsakanin su da musulmi, wanda ko yau yaki yana iya hada tsakanin ku da su. To shine anan irin wannan arni da ake kiran shi azzimi da mushrikai, shin ana iya yin tarayya da su game da abin da ya shafi al-muzara'a? ma'ana ka ba arne gona da sunan cewa ya noma, in ya noma abinda aka samu na amfani kowa ya dauka san shi a iya yarjejeniyar da kuka yi da shi. Shine anan malam ya zo da hadisin Abdullah tare da cewa idan ka je a ƙarshen sanadin hadisi, an gane ku shine wannan dabaka ta sahabbai, idan aka ce Abdullahi ba tare da an danganta shi zuwa wani, to ba kowa ake nihi face Abdullahi dan Mas'ud, amma nan ya saba wani Abdullahi ake nihi Abdullahi dan Umar. Dalili shine daga malamin wannan almajirin sa gaya shine wato Nafi, an gane ku shine anan wato shine yace Annafi sai yace ana Abdullahi, Abdullahi anan shine Abdullahi dan Umar, wato Allah ya kara musu yadda. Abdullahi dan Umar ke cewa a'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Khaybar al-Yahuda, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Yahudawa wato birnin Khaybar, gonakai waɗanda suke na Khaybar, an yi amaluha game da cewa wato su aiwatar da wannan gona, wa yazra'uha su gyara wannan gona su noma ta, gonakan wannan su noma su, walahum shatru ma yakhruju minha, na gare su rabin abinda wato ya fito, abinda aka samu na amfani za a kasa tsakiya su dau rabi, sannan rabi kuma a kawo daula ta musulmi, domin ita Khaybar gari ne na Yahudawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki a shekara ta 7, manzon Allah ya yake su da karfin tsiya aka bude ta ita Khaybar. To dan haka shi kuma duk garin da aka je aka yaka da gidajen da gonakan gaba ɗaya ganima ce ta yaki, za ku kasa gidajen ku jama'a ta musulmi da kuka ci kasar da yake, gidajen za a raba su a matsayin ganima ce, gonakan ma za a raba su a matsayin ganima. To anan kaso na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake fuddawa wannan khumsi kafin a raba ganima, wannan khumsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bar musu su waɗannan Yahudawa na Khaybar, an gane ko da sunan cewa su ci gaba da noma waɗannan gonakai, abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya kenan, su rabi kuma rabi a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nan Madina, domin ita kasar Khaybar kasa ce ta noma wanda Allah ya albarkace ta da itacen da bino, kuma da bino ma wanda yake zababbe fiyayyen da bino wanda yake zababbe galibi akan noma shi a Khaybar. Manzon Allah ya bar musu waɗannan gonakai na akan cewa su ci gaba da nomawa, idan suka noma abinda aka samu na amfani sai a raba su rabi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabi. Wannan kenan iya yarjejeniyar da kuka yi, za ku yi yarjejeniya in an noma gonar abinda aka samu, shi mai gona ya ɗauka so biyu, shi wanda ya noma ya ɗauka so ɗaya, ko shi wanda ya noma ya ɗauka so biyu, kai mai gona ka ɗauka so ɗaya, iya dai yadda kuka yi yarjejeniya shi ne. Dan bai takaita ba akan cewa sai rabi. Sannan kuma wannan baya nuna mana cewa musharakar da za ka iya yi da arne ta takaita ga abin da ya shafi mu'amala ta gona, ko ma wace irin kasuwa ce za a iya yi, shi arne ya kawo hannun jarinsa, kai ma ka kawo hannun jarinka, ku haɗa ku yi kasuwa. Kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda Ibn Umar yake faɗa mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'ata Khaybar al-Yahuda, ya ba Yahudawa kenan gonakai na birnin Khaybar, an yi amaluha su aikata waɗannan gonakai, wa yazra'uha su shuke su, wa lahum shatru ma yakhruju minha, duk abinda aka samu na amfani to suna da rabi daga ciki. Kenan musharaka bata takaita ba da wanda yake musulmi, sai dai abinda ake jin tsoron in ka hada da shi arnan to zai iya shigar da dukiyar abinda bai halatta ba, to a wannan lokaci baya halatta. Amma in dai har za ka sanya ido a tsaya a yi abin da ya dace tsakaninka da shi, abin da ya dace ma shari'a, to ba laifi. Amma in dai ana jin tsoron shi arnan in kuka hada na a yi kasuwancin da shi, tunda shi ba ruwan shi da doka, yakan iya shigo da abin da yake bai halatta ba, kamar dukiyar riba da abin da ya kama da haka, ko abin da bai halatta ba, ya ringa sayar da shi, to a wannan bangare kuma baya halatta kai musharaka da shi. In dai akan abin da ya halatta ne a shar'anci, to ba da fi zaka iya musharaka da aran. Don haka kenan wasu malamai suka tafi akan cewa wato shi arne, in dai za ku yi musharaka da shi, dole sai in dai ka sanya ido akan abu, ya zamanto kana halarci, in ma ko kai kake jagorancin wannan wato musharaka da kuke yi, ko kuma ya kasance in ma shi yake yi, to ka sa ido ka ga menene yake gudana, don kada ya yaudare ka kenan ya shigar da abin da bai halatta ba, ya gurɓata maka dukiya. باب قسم الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبكي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukuncin raba kankanan dabbobi ga jama'a, wal adli fiha, da yin adalci a wajen raba. An gane ko? Na a baka misali kankanan dabbobi, idan aka ce kananan dabbobi alganam su ne tumakai da awakai, a baka cewa ka raba ma jama'a, kuma da yin adalci a wajen rabon, kenan kar ka yi son kai a farko sai ka ware naka, sannan kuma abin da ya rage ka ba jama'a. Shine anan wato malam ya zo da hadisin Uqba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqahu ganaman yaqsimuha ala sahabatihi bahaya, maza Allah ya bashi garke na kankanan dabbobi, su ne raguna kenan da tumakai da awakai, cewa ya raba ma sahabbansa zahaya, a matsayin cewa dai ya ci, maza Allah ya sayi garke, garke guda maza Allah ya wakilta uku, ba cewa ya raba ma jama'a, kowa a bashi je ya yi gida. Babaki uku ba, kamar yadda aka wakilta shi ya je ya raba ma jama'a, babaki ya atudu, a ƙarshe kawai abin da ya rage wato wani ɗan bunsuru shi ne kawai ya rage, wani ɗan bunsuru wanda yake mai mai shi ne ake kira da atud. Amma fa bin shi kare ba, shi ko sharaɗi akuya ko ɗan akuya wanda ya dace a yi layye da shi, sai wanda ya cike shekara guda ya shiga ta biyu ko da kwana ɗaya, idan bai cike shekara ba baya halatta a yi layye da shi, ko an yi layye da shi ba layye ba ce, nama kadai aka ci. Shi ne ya ce fa baqiya atudun, sai wani ɗan bunsuru kawai ya rage wanda bai shekare ba amma mai mai ne. Fa zakarahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bashi labarin cewa jama'a an ba su kamar yanda kai umarni, amma ga iya abin da ya rage. Manzon Allah ya ce masa fahi bihi ant, ya ce kai je ka kai layya da shi. Kaga anan sai da ya ba kowa, sannan a ƙarshe ga abin da ya rage, sannan manzo Allah ya ce masa kai je ka kai layye da shi. Don haka a ka'ida adalci na mai rabo, mai rabo shine ƙarshen dauka. An gane ko? Kar ka yi rabo a farko sai ka hudda naka, sannan ka ce ma jama'a su dauka, akan haka babu adalci. Kuma wannan yana nuna mana yanda mazanjiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda ba su da son kai a cikin al'amarinsu, garken aka bashi aka ce ya raba, amma sai da kowa ya zo ya ɗauka, sannan a ƙarshe shi. Amma mu yau in aka baka naka za ka fara ɗauka, kuma haka ya tabbata, aka sayi raguna na layya aka ba ƴan uwa aka ce su ɗauka, su waɗanda aka wakilta he da suka ware nasu suka kai gida, sannan waɗanda suke ƙanƙanin su ne, sannan aka gaya ma jama'a aka ce su zo su ɗauka. Haka aka yi wani lokaci. kaga ba a yi koyi da mazanjiya ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune da suka ware nasu suka kai gida sannan kuma suka ce jama'a su zo su amsa to shi anan da aka wakilta shi sai da yaba kowa a karshe kawai dan musulmi ne dan gani wanda yake bai shekaru sai dai yana da mai yazo ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu sai dai manzo Allah ya ce masa gashi bihi anta kai je kakai dan yadda shi wannan kuma khususiya ce tashi kamar yadda irin wannan yawo kana ga shi wannan Abu Burda ibn Niyar wanda shi a ranar layya kafin a fita masallacin Idi yayi sammako ya yanka ragon layyarsa da nihin cewa makwabtansa talakawa ne su fara kai naman layya shi bakin su kafin su kai na wani su samu abin da za su sa a bakin su kafin a je masallacin Idi an je Idi bayan an gama sallah Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na khutuba Abu Burda sai yaje a cikin khutuba manzon Allah yana cewa duk wanda ya sake yanka layyar shi kafin a yi sallah manzon Allah yace sanda cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa wanda ya yanka bayan an gama sallah manzon Allah yace shine yayi layya Abu Burda sai yace ya Rasulullahi ai ni ku tuntuna an yi an gama ina da makwabta talakawa ya Rasulullahi na yanka layyata tunda safi tunda farar safiya domin naman layyata ya fara zuwa bakin su kafin na wani yaje da wannan kikkiawar niyyar ne manzo Allah sai ya ce masa shatuka shatu laham dabbar ka da kayanka manzo Allah ya ce nama ne ba layya bace an gane ku kyawun niyya baya maida aiki na bid'a wato ya zama ibada komin kyawun niyya in dai aiki ne akai ba akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shekara dubu mutun yana yi Allah ba zai karba ba inda kyawun niyya na rikida bid'a ta koma ibada da manzo Allah ya ce masa layyar ka tai kaga fa kyawun niyya ta wannan sahabi makwabtan shi ne talakawa shi gurin shi su fara cin naman layyar shi kafin su ci na wani gaugawa ce akan aiki na alkhairi to amma da yake bai dace ma karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace shatuka shatul habib dabba ka da kayanka manzo Allah yace nama ne ba layya bace dan haka maganar cewa mu ai kyakkyawar niyya ce dan ayi kaza wannan baya mai da wannan ai zama ibada ba lada abun Allah subhanahu wataala sharadin aiki ya samu shiga sai ya dace ma karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita layya Allah ya kayyade mata lokaci akan harshen manzansa shine bayan gama sallar Idi duk wanda ya yanka layyar shi kafin gama sallar Idi kafin ayi sallar Idi to wannan nama ne shi an gane ko ba ta yi ba saboda duk ibada da Allah ya kayyade mata lokaci to bayyana halarta a gaggauto ta kafin lokacinta yanzu misali yanzu muna lokacin Isha yanzu in kai Isha saboda kyawun niyya ka ce bari in yi azuba ma kafin lokacin yanzu kaga in kai bata yi ba me yasa kai ta kafin lokacin ta yi to shine anan manzo Allah ya ce masa bahi bihi anta kai je ka kai layya da shi shi wannan khususiya ce shi kadai manzo Allah ya masa wato shi Abu Burda ibn Niyar sai ya ce ya Rasulullahi to ina ga wani dan bunsuru mai mai amma fa bai shekare ba manzo Allah ya ce to an maka rangwame kai je ka kai layya da shi amma ka san da cewa baya halatta har zuwa kiyama wani ya yanka dan akuya ko akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya to da shi Abu Burda ibn Niyar kamar yadda yake cikin wancan hadisi da shi nan uku ba su kadai ne manzo Allah ya musu rangwame akan yanka wato dabbar da bata shekare ba abin da ya shafi akuya da dan akuya a matsayin layya babu sharikati fi ta'ani wa ghairi wa yuzkaru anna rajulan sawama shay'an fa gamazahu akhar فرأى عمر رضي الله عنه أن له شركا قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya game da abinci sayan abinci ma'ana ku yi tarayya ku hada kudi ku saya in yaso in an saya a auna kowa a bashi iyaka sansa wa gairihi da abin da ya kama da haka misali ka kawo na kawo kudi mu hada mu sayi buhun shinkafa ko na masara ko na menene in yaso mu auna kowa a raba a bashi kasan shi shine malam yayi babe shin hakan na halatta ko baya halatta shine anan sai yake cewa wayuzkaru wato an ambata anna rajulan cewa wani mutum sawa ma shay'an wato ya taya wasu kaya baga maza ko aka sai wani ya masa kyafuci idan aka ce al-ghams wato shine nuni da wutsiyar ido kamar ya dan masa ishara cewa yana cikin cinikin an gane ko fara'a Umar Allah ya kara masa yadda da yaga wannan ya kyahuci wannan ya dan masa ishara da ido anna lahu sharika Umar sai ya tabbatar da cewa lalle yana da tarayya a ciki me yake nihi kenan yana ciki a saya tare kenan shi ma yana so to shine anan kenan shine wannan hadisi kenan malam yazo da shi domin ya nuna mana ita tarayya akan abu ba sai ka fada ba kai lafazi ta hanyar nuni ma ana iya gane cewa kai ma kana cikin ciniki dan in ka ga abu dan uwanka zai saya in kana da bukatar misali kai dan kasuwa shi dan kasuwa an samu wasu kaya maimakon ku zo ku yi ta wani wasusu akan abubuwan da saura a sai ka bar shi in yaso shi yayi ciniki amma sai ka fada masa cewa saya sai mu san yadda zamu yi daga baya ko ka nuna masa cewa kana cikin ciniki kenan in aka saya bayan shi ya kashe ciniki an saya kenan sai ku hada kudi ku biya ko shi ya biya kudin in ya biya kudin kenan sai a zo a kasa in ma ku kasa tsakiya kai rabi shi rabi in ya so sai ka bashi kudin shi ko kuma iya bakin yarjejeniyar da kuka yi to shi wannan wani ne ya zo wato zai sai wasu kaya ya taya kayan baka maza ko akar wani sai ya masa kyafuce da ido ma'ana ya nuna masa cewa yana cikin ciniki da ya masa wannan kyafuce fara'a Umar anna lahu sharika Umar Allah ya kara masa yadda wato sai ya tabbata ya yi kudirin cewa lalle wato yana da tarayya me yasa saboda ya masa nunin cewa ya saya da shi kenan yana cikin ciniki kenan kaga wannan yana nuna mana za a iya tarayya game da abinci sayan abinci ko wani abin da ya kama da haka za ku iya tarayya kai dan kasuwa shi dan kasuwa ya taya kaya sai ka nuna masa cewa kenan ya saya da sunan ku kenan in ya so ya kusa yadda za ku yi baya shine anan kuma malam sai ya zo da hadisin wato Zuhra ibn Ma'bad daga kakansa shine Abdullahi ibn Hisham Allah ya kara masa yadda wannan shi Abdullahi ibn Hisham ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma yana yaro karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa zahabat bihi ummuhu Zainab bint Humayd ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifiyarsa ita ce Zainab iyar Humayd ta tafi da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah bayi uku na zo da wannan yaro nawa domin kai mubayi'a da shi irin yadda kake mubayi'a da manya mubayi'a wato shine kenan ka karɓi alƙawari daga gun mutum ya yarda ya amince zai yi kaza ya bada goyon baya kenan dari saman dari shine ake kira da chaffa wanda in an yi kuma wato mutum yakan dora hannunsa akan hannun wanda ya mubayi'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo yin mubaya'a manzon Allah bayan ya faɗa maka abubuwan da zai dau alƙawari game da kai, sai manzon Allah ya miƙa maka hannu ka dora hannunka a gama, kenan kayar ka amince. To ta zo da shi da sunan cewa yayi mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa mubaya'a, ya karbi mubaya'arsa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce huwa sagiru, wannan yaro ne karami bai san komai ba, saboda bai shiga hankalinsa ba. Fa masaha ra'sahu, manzon Allah sai ya shafi kansa. Wada alahu, manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya masa albarka. Wannan dalili ne wanda yake nuna mana halaccin shafar kan yaro. An gane ko shafa kan yaro kuna kasancewa ta hanyar tausayawa da kuma muda'aba, misali kamar wasanni dai haka, yaro dan ya ji dadi ka shafa kansa. Amma galibi shafa kan yaro yana kasancewa ne ta hanyar tausayawa. Wada alahu, manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka. An gane ko? Shin wannan yana iya kasancewa ta hanyar da babban mutum zai zo ya ce wai a shafi kansa? Maganar a shafi kanka bai taso ba, saboda shafar kanka da za a yi, shi wanda zai shafi kan da sunan cewa a sa maka albarka a shafi kanka, wannan kwata-kwata bai dace ba, ya saba ma shari'a. Hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine hannu ma'abucin albarka. An gane ku, duk abinda manzon Allah ya shafa to Allah yakan sanya albarka a cikin abu. Amma ba maganar wani ya shafi kanka da sunan cewa ya sa ma albarka, sai dai hanya ta biyu, ya maka addu'ar cewa Allah ya sanya ma albarka. Addu'a zai maka addu'ar cewa Allah ya sanya ma albarka, domin Allah ne ya roƙa da sunan ya sanya maka albarka. Amma ba maganar shi ya shafa kanka da sunan cewa wai ya sa ma albarka, sai dai ya shafa kanka ta hanyar tausayawa, amma ba ta hanyar sanya albarka. An gane ku? Ta haka wannan kofa ya kamata a tushe ta. So da yawa sai mutum ya zo wajen malami wai sai ce wai ya shafi kansa, me yake nihi wai ya shafa masa kansa wai ya sa mai albarka? To iya abin da ya dace malamin yayi shine kawai masa addu'ar Allah ya sanya masa albarka. To anan shi yaron manzon Allah ya shafa kansa, wada alahu, manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka. Daga jikan nashi Zuhra ibn Ma'bad sai ya ce annahu kana yakhruju bihi jadduhu Abdullah ibn Hisham ila su, wato kakan shi Abdullah ibn Hisham ya kasance yana tafiya kasuwa da shi, ya kama hannun jikan nashi kenan Zuhra ibn Ma'bad ya tafi kasuwa. Fa yashtari ta'ama, wato sai ya sayi labtu na abinci, labtun raƙumi na abinci sai ya sayi. In ya sayo abinci ana hanya za a dawo gida, fa yalqahu ibn Umar wa ibn Zubair, sai a yi katari Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Zubair idan sun hadu da shi. Fa yaqulani lahu, sai su ce masa ashirkna tare da mu cikin abincin da ka saya, mu ma a kasa da mu, a yi kudin kenan, su ma su hada kudi a biya. Sai su hada kudi sai a auna wannan abinci, kowa a bashi kasan shi. Me suke faɗa? Sai su ce masa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad da'alaka bil baraka, manzon Allah ya maka addu'ar cewa Allah ya sanya maka albarka, mu ma albarkan muke son ta shahe mu, abincin da ka saya muna ciki, a auna da mu, a auna su ma su bada kudin su. Fa yushrikuhum, shi Abdullah ibn Hisham sai ya tarar da su a cikin abincin, su kawo su ma kudin su kenan, a auna a basu, kowa a bashi kasan shi. Shine jikan nashi yace fa rubbama asabar rahilata kama hiya, su da yawa bayan ya tarar da su an auna kowa an bashi kasan shi, idan aka je gida kuma abincin sai a same shi kamar yanda yake da fitar raƙumi, kamar ba a rage komai ba. Wa yab'athu biha ila al-manzil, sai ya aika a kai mishi gida bayan ya tarar da su. Misali bahubi ne aka saya, sun ce a tarar da su an auna kowa an bashi, su da yawa yake cewa bayan an auna kowa an bashi kasan shi, kuma abincin sai ya zamanto kamar yanda yake, ba abin da yake. Wa yab'athu biha ila al-manzil, sai ya aika a kai masa gida. Wannan kuma a sababin addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya masa cewa Allah ya sanya mishi albarka, to albarka ce take bibiye shi. Da haka su waɗannan da yake mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi fuci akan kwaɗayin alkhairi, su duk inda alkhairi yake to ba sa wasa. dan haka anan suke ce masa ai manzon Allah ya maka addu'ar Allah ya sanya maka albarka dan haka tare da mu ma muna cikin cinikin da kai a auna da mu a kasa su bashi kudin a kasa kowa a bashi kasan shi bayan ya ba kowa kasan shi abincin sai ya koma kamar yanda yake sai ya ce kuma akai masa gida wanda wannan alama ce daga cikin alamomi na gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya karba addu'arsa kina wannan babu hadisin malam ya zo da shi domin ya nuna mana wato halaccin yin tarayya game da abinci wa bai rihi da abin da yake kama da haka kenan in wani ya saya ba laifi bane ba za ku iya tarayya an gane ko ya zama naku sawa'in shi kadai ya je cinikin ko baka nan aka yi cinikin sai ka ce wani abin da ka saya wato ina so mu yi tarayya a cikin shi sai ya ce to kaza na sai shi kawo kudin in ya so sai ya zama namu in mun saida kenan abin da muka samu na riba kenan sai mu wannan in kamar kasuwa za ku in kuma raba ne za a yi kowa ya dauka san shi wannan ba ne kenan mutum ɗaya yana iya zuwa ya sayo abu nashi ne ya saya sai ka zo ka ce wani to ina da bukatar abin nan sai ya ce to kaza na so shi kawo sai mu hada mu raba to ba laifi akan haka nan ko abinci ne ko ma menene kamar yanda anan shi Abdullahi ibn Hisham shi ya je ya so abincin shi yana kan hanyar dawowa ya haɗu da waɗannan sahabbai guda biyu suka ce ya tarar da su ya yarda ya amince aka auna kowa aka bashi kasar shi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك